domin fare wa da harjisi da yawan barna ba kariya
arewa a yau masauraro barkanmu da kasancewa a shirin arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai joyi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a sabon shirin zamu duba kadun waɗanda aka sace a sanadiyar hari kan jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna rashin tabbas na hanyar da aka dauka don kubutar da su ya sanya raka lamarin da kiraye-kiraye da kuma addu'a daga nan kuma zamu ji wani shirin kula da marayu a rufe tafsiri a masallacin Uthman bin Affan Sheikh Husaini Zakariya ya buƙaci daukar duk matakan da suka dace don kubutar da mutanen
to ina da gwamnati da sa baki a cikin wannan harka ta yi duk abin da ya kamata ta yi domin ta kwato waɗannan mutane daga hannun waɗannan wato ƴan ta'adda ko kuma ta shiga yarjejeniya da su don kwato waɗannan mutanen domin ba su ji ba su gani ba al'amari ne kawai tsara su kuma yana iya tsara kowa daga cikin mu nan sai dai fatar mu da kuma roƙon mu ga Allah subhanahu wataala kafin wani abu ya faru na ceto su ko kubutar da su Allah ubangiji ya tsare mana su lafiyar su da mutuncin su kuma ya kare su ya ba su lafiya sannan kuma ya ba su hakuri da yarda da abin da Allah ya shirya ma kowa shi zai faru amma muna addu'a ga Allah subhanahu wataala ya kwato su suna masu lafiya da koshin lafiya kuma suna cikin mutuncin su da kuma ainihin hayyacin su kaga Najeriya muna da alƙawarin da muka dauka wa junan mu shine kowa ya zauna inda yake so a Najeriya kuma ya rayuwarsa yadda yake so sannan ya addinin shi yadda yake so wannan ya zama wajibi akan gwamnatin Najeriya ta tabbatar da haka cewa duk dan Najeriya da yaje bangare na Najeriya don ya zauna ya kasuwancin shi ko ya noma ko ya wata sana'a ko ya wata rayuwa da yake so yayi ta kare haƙƙinsa ta kare mutuncinsa ta kare masa dukiyarsa da rayuwarsa baki daya idan aka yi haka za a zauna lafiya a Najeriya kuma arziki zai haɓaka sannan za a samu wato haɗin kai tsakanin duk ƙabilu da kuma addinai baki daya wajen wanzar da zaman lafiya tsakanin mu wannan shine nake fatan Allah su yarda idan har muka yi haka za mu samu ci gaba a wannan ƙasa haka saboda haka gwamnati idan ta shigo da mutane a harkokin tsaro kamar ta shigo da mutane a harkokin tafiyar da arziki ya ka samu arziki yanzu da yawa a ƙasar nan to ya kamata kuma a cikin harkokin tsaro ta shigo da mutane su ma su taimaka wajen wato ganin cewar an zauna lafiya kuma an samu aminci a wannan ƙasa
wato mulki amana ce wanda Allah yake ba mutane waɗanda yake so ko zaɓa daga cikin al'umma amma wannan zamanin mutane ke fitowa su ce a zaɓe su kuma su yi amfani da dukkan abin da yake na ƙarfi ne na dukiya da tarin mutane da har da yaudara har da zamba don a zaɓe su to idan manifesto sun hawo ne saboda su gyara abin da ya ɓaci sannan su saita abin da ya karkace to wannan Allah zai taimake su su ci wannan burin kuma su samu lada idan sun mutu suna cikin mulkin Allah ya musu ɗaukaka da a shiga aljanna in kuma sun shiga ne sun yi amfani da waɗannan matakai don su ci dukiyar mutane sannan su Iburis suna kallon ana kashe mutane ana ƙona dukiyarsu to tun daga nan Ubangiji yana gaya musu cewa ko tsira ba zai wulakanta su a duniya sannan kuma gobe kiyama zai musu azabar da babu ainihin mai ce ma Allah ya haƙuri wani na san shi ɗan uwana ne ko abokina ne ko sarkina ne ko mahaifina ne ko babu mai wannan don haka ina kira zuwa ga shugabanni gaba daya su farka daga abinda suke kai na mulki wajen kare dukiyar mutane da rayukansu da addininsu da martabarsu da mutuncinsu in ba haka ba to tsakaninsu da mutuwa lokaci kaɗan ne kawai don haka kowa zai koma ga Allah kuma zai ga abinda baya so don ya yi abinda yake so a nan duniya.
Mun gode Sheikh Hussein. Shi ma fitaccen mai sharhi kan fitinar satar mutane Farfisa Usman Yusuf ya buƙaci duba kadun waɗanda aka sacin don sako su.
Irana wa'annan wanda suka yi garkuwa da su cewa ɗan adam ne halitta Allah kamar su kalle su da idan rahama cewa wa'annan matafiya ne babu abin da suka yi musu su sako su don Allah don annabi kirana da su kenan wa'annan matafiya ne wannan sosai ya same su sako su ga iyalansu kirana kenan malama su ga wa'annan wa'anda suke garkuwa da mutanen nan.
Farfisa, wannan ya nuna kamar nuna hotunan nan da mutanen nan ke yi kamar suna nuna mutanen suna nan amma watakila ko suna buƙatar sai an yi musu magana ne sannan su iya sako mutanen.
Wato mun haɗu da 'yan uwan wayannan wanda ake garkuwa da su a daji. Duk wanda ɗan uwan shi na cikin wannan hatsari, ba abin da muke yi a masallatai yanzu da cocina da kristoci sai addu'a. Allah ya fito mana da su lafiya. Kuma ka ga ɗan uwanka an fito da hoton shi, za ka yi alhamdulillah ka ce yana nan da ran shi, amma har yanzu kana ɗarɗar ruwa da sanyi da ƙura da sauro da kuda duk yana kan. Saboda haka fito da hoton nan da ake ya gwada ma 'yan uwan cewa suna nan da ransu, abin alhamdulillah ne. Amma mun ci gaba da addu'a cewa ya Allah ka fito da waɗannan bayan Allah, ya Allah ka maida su wurin iyalansu lafiya. Gwamnatin tarayya su ga duk yadda za a an fito mana da su daga daji, sannan kuma a ga yadda za a kawo tsaro a ƙasar nan. Na gwamnatin tarayya wanda gobe kiyama Allah zai tambaye su dukansu, Allah ya sa su shiga raba wannan.
Yanzu kuma ku biyo ni mu ji shirin da kwamitin marayu na Abuja yake yi na kula da karatun marayu da kuma GBS ta ce za ta faɗaɗa shirin zuwa wasu jihohin na Arewa. Ga bayanai daga jagoran koli na kula da kadun marayun Dr. Muhammad Kabir Haruna Gombe.
Kenan an tara abin da ya kai miliyan 40 ba kaɗan. Ba wannan ne kadai abin da aka tara ba. An ba da gudunmuwa ta atamfofi da shadda da suka kai turmi 375. An ba da zannuwan gado wa marayu mata guda 20 da muke so mu aurar, waɗanda iyayen sun rasu babu masu aurar da su. Zannuwan gado guda 20. Mun bayyana muku shirye-shiryen da kwamiti ta yi da kayan abinci da tufafi da muka gayyaci jama'a aka raba wa marayu da kuɗin dinki da aka ba kowane maraya naira 5,000 kuɗin dinki, bayan tufafi, bayan buhu na shinkafa. An kashe kuɗi da ya kai naira miliyan 25,900,960. Sannan kwamiti sai ya zamana idan ka cire wannan kuɗi daga adadin abin da aka tara, abin da ya saura a asusun kwamiti yanzu naira miliyan 12,266,947. A wannan kuɗi kwamiti ta yi matsaya za ta ɗauki nauyin marayu guda 100 da za a sa makaranta domin a lura da iliminsu. A wannan shekara mun ɗauki guda 100 za a sa su a makarantun gwamnati, inda uniform za a ɗinka musu da ɗan sayan littafi da biro da abubuwan da ba masu nauyi ba. Kowane maraya za a kashe masa naira 50,000, saboda haka su 100 za a kashe musu naira miliyan 5. In Allah ya kai mu baɗi sun wuce aji biyu, sai mu sake ɗaukan guda 100, su ma mu biya musu miliyan 5, su kuma waɗannan a ƙara biya musu miliyan 5. Kenan Allah ya mana tsawon kwana budget ɗinmu a kan education shekara mai zuwa zai zama miliyan 10. Sanda waɗannan za su kai aji 6, to a lokacin muna da set na marayu 100 sau nawa? Sau 6. A lokacin budget ɗinmu zai zama naira miliyan 30 ta fuskar karatun marayu na primary, kamin mu tsallaka secondary, kamin mu tsallaka waɗanda suke ƙoƙarin wucewa zuwa jami'a. Bana an ɗauki marayu guda 20 da za a aurar da su. Kowace marainiya za a kashe mata naira 300,000 kaya da za a mata, shine naira miliyan 6. Sannan kamin a yi auren nasu, amaren za a yi musu course na koya musu sana'a, kuma a ba su jari su marayun. Yadda in ta je gidan miji da 'yar sana'ata da ɗan jarinta, ba za ta damu mijin da sai ya kawo kuɗin data ba, an yi sa'a sai a zauna lafiya. To wannan shine abu guda biyu da yake gaban kwamiti. Idan mun haɗa miliyan 5 da miliyan 6 za mu ga miliyan 11. Kenan abin da zai saura a asusun kwamiti naira miliyan 1,266,947. A wannan ne ake buƙata a ga an yi wa waɗannan marayu kos na koyan sana'a da kuma ba su jari. Kuɗin ba zai isa ba. Gudunmuwar da za ku ci gaba da kawowa zuwa wannan akawun na marayu, ko da bayan mun rufe tafsiri, in Allah ya yarda zai ɗauka mana nauyin waɗannan aikace-aikace gaba ɗaya. Yadda kuka ji tausayin marayu, Allah ya ji tausayin 'ya'yanku ranar da 'ya'yanku za su zama marayu.
Hakika, agazawa maraya na da muhimmancin gaske da rage abubuwan takeici a yankin arewacin Najeriya. Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobe in Allah ya yarda za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.